بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بيان هكا إنا من قبطة زي سواة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da arzikin sake saduwa da ku a darasinmu na 28 a yau 27 ga watan Ramadan na shekara 1441 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, 20 daidai kenan ga watan Mayu na shekara ta 2020 miladiya. Na karatuttukan masallacin Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa dake Bauchi, na tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda yanzu muka rage ƴan kwanakin da suka rage saboda mu amsa tambayoyin da kuka rika rubutowa. Mun yi amfani da ɗaya daga cikin ranakun da ake amsa tambayoyi domin yin karatu, saboda mu ja karatun, kuma Allah ya sa jiya da ikon Allah da ni'imarsa mun kammala karatun da muka yi a cikin suratu Hud da alaihi salam, bayan mun kammala suratu Yunus gabaninta. Yanzu za mu ci gaba da karanta tambayoyinku, sai dai waɗannan tambayoyi suna da yawan da ba zai yiwu mu iya samun gamsar da kowa ba. Na farko, ba zai yiwu mu gama karanta tambayoyin nan gaba ɗaya ba, saboda yawansu ya wuce iyaka iyawarmu. Sannan don haka za mu yi ne zuwa ranar Juma'a in Allah ya so. Yau dai Laraba da gobe Alhamis da jibi Juma'a za mu karanta abin da ya sawwaka in Allah ya so. Sannan kuma dalili na biyu shine kasancewar ba za mu wuce ranar Juma'a din ba, don haka kaga yau da gobe da jibi kawai muke da shi, kuma a gobe ne a ranar Juma'a ne ma za mu rufe karatun in Allah ya so gaba daya, ranar da zai zama ana 29 ga watan Ramadan insha Allah. Kuma a wancan lokacin za mu bawar da dama kowa ma ya zo, saboda bayan sallar Juma'a ne tunda mun samu damar komawa sallar Juma'a in Allah ya so a ranar da aka yi sallar Juma'a. To bayan sallah din ne za mu amsa sauran wanda suka rage, sannan mu yi jawabai, kuma sai mu rufe gaba daya. Muna fata Allah Ubangiji ya karba mana gaba daya, kuma ya gafarta mana kurakuranmu. Za mu fara da tambayar Habibu Muhammad daga Maiduguri, wanda ya tambaye guda biyu. Ta farko, yana tambaya akan karatun Al-Qur'ani a cikin waya da muraja'a a cikin waya. Wannan ya halatta, saboda ai Al-Qur'ani ne, kuma abinda ka karanta duka dai harufan Al-Qur'anin kake gani, don haka ya halatta ai amfani da shi ne cikin waya. Bal ma amfaninsa ma zai iya zama na musamman a yanzu, saboda yanda malamai suke bada fatawar ya halatta har wanda bai da tsarki da macen da bata da tsarki duk suna iya amfani da irin wannan na cikin waya, tunda ba asalin cikakken Al-Qur'ani bane, kuma ba a kiransa mushaf. Don haka ya halatta har mace mai haila ma ta bude ta gyara tilawar ta, kuma ta yi karatu musamman a cikin waɗannan lokaci da ake so a yawaita karatun Qur'ani. Allah ya karba mana. Sannan sai tambayarsa ta biyu da yake tambaya akan asalin ziyarar kabari, shin akwai lada ne, kuma ya ga waɗansu suna keɓe ranar Juma'a domin ziyarar kabari. Lallai ziyarar kabari sunna ne, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni akan a riƙa zuwa kabari, saboda yana tunawa mutum lahira. Don haka yana da kyau wannan, amma ba dole bane sai mutum ya keɓe wata rana. Ba laifi bane in mutum ranar Juma'a ne yake samun dama sai rika zuwa ranar Juma'a, amma mutum ya keɓe Juma'a akan akwai wata lada ta musamman saboda ranar Juma'a, to shine abin da bai zo ba a shari'a. Amma don mutum ya keɓe wata rana gurgurdon dama da yake samu ya rika zuwa, ko shi da iyalansa duka ya halatta. A nan ne ma nake tambihi da cewa mata ma ya halatta su je makabarta domin ziyara, idan akwai wani nasu su je su masa addu'a bisa ga zancen waɗansu malamai. Duk da cewa fahimta biyu ce, fahimtar farko ita ce fahimtar malaman Malikiya da Shafi'iyya, waɗanda suke gani cewa bai halatta ba mata su je makabarta, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la'anallahu zawaratil qubur, Allah ya tsine wa masu yawan zuwa makabarta mata. To amma masabar Imamu Ahmad da kuma Abu Hanifa shine makaruhi ne kawai, amma kuma in sun je ya halatta. Imam Umar kan yace ba ma makaruhi bane sunna ne, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuntu na haiti kuma an ziyaratul qubur, yace da na hana ku ziyaran makabarta, sai yace ya hada hadda wancan hanin da aka yi wa mata, da maza da mata duka aka hana su, maza aka hana su da nasu hadisin, mata aka hada su da wannan hadisin na la'anallahu zawaratul qubur. Yace fazuru hal an, amma yanzu kan ku ta ziyaran makabarta, fa inna hatu zakirukum al akhira. To wannan shi yasa suka ce an soke wancan batun hana mata. Su kuma Hanafiya suka ce ba sokewa aka yi ba, amma waɗanda Annabi ya hana su zuwa sune waɗanda za su je su kawo fitina ko su yi shigar da bata dace ba, inda makabarta ana tunanin lahira, su kuma su je su yi wani abin da ya saba ma shari'a, ko su yi shiga irin na kayan da ba na mutunci ba, ko su je suna kuka ko kururuwa ko kuma abin da ya kama da haka. Sannan ko kuma hadisin ya zama yana magana akan masu yawaita zuwa ne, amma in dai ba yawaitawa ba, a shekara ko a wani lokaci mace an yi mata mutuwa ko mahaifinta ko mijinta ta je ta ziyarta, wannan babu laifi in Allah ya so, wallahu a'lam. Sai tambayar a wani bawan Allah da yake tambaya dangane da wato cewa a cikin sallar asubahi ya ji a raka'a ta biyu in an gama karatu akan yi shiru, akan tsaya, yace menene ingancin wannan? Wannan shirun da kaje ana yi shi ake ce al-qanut. Al-qanut kuma gaba ɗayan malamai sun tabbatar da shi a sallah, dukkan malamai sun yi ittifaki cewa ana yin al-qanut a sallah. To amma bambancin shine inda suka yi sabani a wace sallah. Su malaman Malikiya da Shafi'iyya suka ce sallar asuba, Shafi'iyya suka kara hadda magariba, saboda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Al-Bara ibn Azib, wanda Imam Tirmidhi ya rawaito, cewa yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqunutu fi salati subhi wal maghribi, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kunutu a sallar magariba da kuma sallar asuba. To sai suka ce wannan sunna ne, kuma suka ce a ci gaba ma a hakan kullum. To amma su kuma waɗansu malaman kamar malaman Hanabila da malaman Hanafiya suka ce a ba koyaushe ba, sai dai inda dalili. Su ma sun yarda a yi, amma sai in dalili ya taso. Menene dalili? Shine yaƙi ko zaman tsoro ko wata cuta ko wata annoba ta faru yanda mutane suna buƙatar su yi addu'a saboda a samu a ɗauke wannan matsalar ta gama gari. To wannan za a iya yin al-qanut zuwa lokacin da Allah zai yaye, in Allah ya yaye kuma sai a daina. Wannan kuma saboda hadisai da yawa a cikin Bukhari da Muslim da suke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan al-qanut. To wannan kuma kaman shi yake din jaye, wanda suke yin al-qanut a sallan asuba bisa ga iya abinda suka sani ko kuma abinda suka dogara na mazhaba, yayi kuma ka bi su sallah, kuma Allah ya yarda za a samu lada. To amma kuma zancen da yake dama ya fi rinjaye shine wanda yafi karfi ta fuskan dalili, cewa ba a yi sai in dalili ne ya taso, sannan in dalilin ya guce kuma sai a daina. Saboda wannan wanda ake dawwama da shi na sallar asuba din, Imam Tirmidhi bayan ya rawaito wannan, sai kuma ya rawaito wani hadisin daga wato Abu Malik, inda yake cewa ya tambayi babansa cewa kai kayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai sallah a bayan sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali, shin su ma suna yin al-qunut na sallan asuba din nan kullum su tayi? Sai ce aibu nay muhdath, yace wannan mutane ne kawai suka kage shi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ba haka ake yi ba, sannan a lokacin waɗannan khalifofin ma ba haka bane. Wannan yana cikin Jami'u Tirmidhi. To sai kuma mai tambaya ta gaba yana cewa ina hukuncin wanda ya salla ba tare da alola ba? Wanda ya salla ba tare da alola ba, dukkan malamai sun nuna cewa sallarsa ba ta yi ba, ko da gangan ko da kuskure. Indai mutum ya yi salla ba tare da alola ba, sallarsa ta ɓaci ijma'an, saboda hadisin Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tuhur, Allah baya karɓar sallah wadda aka yi babu tsarki, don haka in babu alola ko babu tsarki. Sannan kuma dukkansu sun yi ittifaki cewa idan mutum ya yi da gangan ya yi laifi, kuma laifin babba ne, saboda saƙon Allah ne mai girma. To amma nan sai suka rabu, laifi kawai amma yana cikin musulunci ko laifi na ya kafirta? malamai da yawa suka ce laifi ne kawai wanda mutum zai istighfari ya tuba, amma malikiya wasu da hanafiya suka ce mutum ya kafirta saboda istihza'i ne da addini, istihza'i kuwa kafirci ne. La ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum, saboda Allah ya ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. To kaga istihza'i da addini ne, mutum bai da alola ya sani, ko mace tana haila ta sani, ko mutum yana da janaba ya sani, da gangan ba wani dalili kawai ya je ya salla a cikin mutane ko a kebe yayi salla ba tare da yana da tsarki ba, suka ce wannan kafirci ne. To Allah dai ya tsare mu, don haka mutum ya kiyaye kawai kada ma ya fada cikin wannan sabani. Sai mai tambaya ta gaba da yake cewa yana sana'ar penti ne, ya ce penti yakan taba masa jiki idan ya zo yin alola sai ya zama wato akwai sauran pentin a jikinsa. Ya alolarka ta yi, saboda dama ba a ce dole sai komi da komi a jikinka ya fita ba, najasa ce dole sai ka wanke ta, amma duk abin da ba najasa ba to ya halatta in dai ka wanke ka yi sallah da shi, musamman kowa da yake ba shafawa ka yi da gangan ba, ballantana a ce ya rufe inda ake so a ruwa ya taba, ka wanke ka yi iya kokarinka. Wannan fattakullaha mastafatu. Mai tambaya ta gaba yana tambaya cewa an ce bai halatta mutum ya rinka zuwa wa iyalinsa ta baya ba, shin ya halatta mutum ya rinka wasa da mazaunan matarsa lokacin saduwa? Wannan abin da aka ce maka bai halatta ba, ba haka bane, saboda Allah ya ce nisa'ukum harfun lakum fa'atu harfakum anna shi'tum, ba inda aka haramta wa mutum dangane da matarsa sai dai bai halatta ba ya je mata ta dubura. Sai mai tambaya ta gaba shine ya ce menene hukuncin auction a musulunci? Kusani abinda ake nufi da auction shine a kawo kayan da za a saya sai a yi bidding, wanda yake so ya ce na saya 100,000, sai wanda zai sayar ya yi shiru bai sayar ba, sai wanda ya ce na kara 10,000, wanda ya ce na kara 20,000, har ya zamo dai inda mai sayarwa ya gamsu sai ya ce ya sayar a haka. Wannan shine auction. Wannan ya halatta? Eh, ya halatta a musulunci, ba laifi ba ne, matukar ba a yi wani abu na wato cutarwa ko an haɗa ciniki biyu ba. Da halatta wannan ya ce ya saya a 120,000 an sayar masa, sannan wani kuma a bar shi ya sake magana ba, kaga wannan ya zama an haɗa biyu. Amma matukar ana cikin musawama ne, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, to bai hana wato a ci gaba ba, bai kuma shiga cikin wala ya sum ahadukum ala sawmi akhihi, bai zama ciniki kan ciniki ba, tunda ba a riga an kulla da wannan ba, ba laifi ba ne. Wannan malamai suna istidlali da hadisin Jabir ɗan Abdullahi, Allah ya ƙara yarda gare shi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya yi tadbir da bawansa, ya ce ya yanta shi in ya mutu, kuma sai mutum ya zama bankrupt, ya zama bashi ya masa yawa ba inda zai iya biya, sai annabi ya ce na warware wancan abin da ka yi, sai ya kawo bayan, sai ya kawo bawan cikin mutane, ya ce man yashtari hadal abda minni, wa zai sai wannan bawa daga wuri na ni da kaina? Saboda annabi yana so a haɗa kuɗi da yawa ne, kuma an san in a wurin annabi ne bawan zai albarka, da haka zai ja kuɗi da yawa, sai aka yi ta abin nan har aka samu wanda ya saya da farashi mai yawa, sai annabi ya bashi ya ce ka biya basu kanka, ka yi harkokinka, ka riƙe iyalanka, na fata wancan kyautar da zaka ce ka yi. To da wannan ne sai waɗansu malamai suke gani cewa kamar da Ibn Battal ya faɗa a cikin sharhin Sahih Bukhari, Fathul Bari ma Ibn Hajar shi ma ya kwaikwaye shi akan wannan, cewa ya halatta a sa wato farashi sai a yi hanyar da zai sa wani ya saya da yawa, ko da waɗansu za su taya kaɗan, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka. Sai kuma mai tambaya ta gaba Aminullah daga Sokoto, waɗansu za mu iya karanta suna, wasu kuma ba sai mun karanta sunan ba, ya ce menene hukuncin taron da ake domin sanya wa yaro suna amma ba a masallaci ba? Yana tambaya dangane da taron suna. To ni taron suna abinda na fahimta akwai na wanda yake na al'ada ne wanda ban san shi ba a littafi, akwai kuma wanda yake da alaka da wanda malamai suka yi magana a littafi. Na al'ada shi ne wanda aka saba a ƙasar Hausa, in aka yi haihuwa ranar kwana 7 sai mutane su zo, sai a zauna a ƙofar gida, sai a yi addu'a wa yaro, sannan a raba goro ko dabino ko wani abu, sai mutane su watse. Wannan shi ban gan shi ba a littafi, malamai sun yi magana a kansa na fiqhu, saboda shi harka ce ta al'adar ƙasar Hausa, su waɗansu mai wa ba su san da shi ba shi yasa ba a yi rubutu a kai ba wanda ni na gani. To sannan kuma abu na biyu shine amma a kira mutane ba da irin wancan wai da sunan za a yi addu'a ba, a kira saboda kamar walima ko kuma a zo a yi taro ranar kwana bakwai sai a dafa abinci ko a yi ko yankan da aka yi na suna sai a dafa abinci sai a kawo mutane nama ko wani abu su ci. To wannan shine wanda na ga malamai sun yi magana a kai. Wannan akwai manzanu biyu, waɗansu malamai sun ce wato wannan abun makaruhi ne abin nan, waɗansu kuma sun ce ya halatta babu laifi mustahabbi ne ma. Waɗanda suka ce mustahabbi ne ya halatta su ne malaman wato Shafi'iyya da su da Hanabila. Shafi'iyya Imam Nawawi ya faɗa cikin Al-Mughni, sannan Hanabila a cikin Al-Majmu', sannan Hanabila kuma Al-Imam Ibn Qudama ya yi magana a kansa a cikin Al-Mughni, yana cewa mustahabbi ne mutane su taru kuma abinda aka yanka din nan na nama na suna a dafa sai a kawo mutane su ci sannan su yi addu'ar alkhairi. To amma abun mamaki masaban mutum malikiya da su da wasu cikin malaman a Abu Hanifa su sun ce makaruhi ne. Malamanmu na malikiya ma sun fi ma nuna ma karhancin hakan. In ka duba cikin muktasar za ga cikin muktasar ya ce wa kuriha amaluha walimatan, ya ce makaruhi ne a maida wato aqiqa abun suna a maida ita walima. A cikin at-tamhid ma Ibn Abdul Bar ya yi magana akan wannan cewa makaruhi ne a masaban malikiya. Kai wanda yake son ƙarin bayani ma zai ga kamar abinda zai nuna har da taron sunan da muke yi din ma kamar a masaban malikiya fa wannan gaskiya makaruhi ne. Domin a cikin al-fawakihu dawani na sharhin risala muallafin ya ce wa yukrahu ja'aluha walimatan wa yad'u ilayha an-nas, yace makaruhi ne a maida ita kamar taron walima wanda za a kira mutane kamar yaf'aluhunna kamar yadda mutane suke yi. Wa inna ma kuriha limukhalafatihi as-salaf, yace wannan abun makaruhi ne saboda magabatanmu na musulunci ba sa yi. Wa khawfil mubaha wal mufakhara, kuma saboda tsoron kar mutum ya maida abun wani abun da zai yi tinkaho ko tutiya cewa gidan akwai kuɗi a fito da abubuwa da kuma neman yin takara da mutane. Balil matlubu ifa'amu kulli wahidin fi mahallihi, ce abin da yafi shine in za a dafa abinci a kai wa kowa gidansa amma ba wai a zo a taru ba. To kaga wannan maganar taron kamar yadda nace duk da bai fito fili yayi magana akan taron raba goro ba, amma kamar wannan maganar ta fawakihu dawani za ta iya hada dukkan taron suna, tunda dai shi ma ana taruwa ne kuma ya ce saboda ya saba wa magabata. To kaga masaba malikiya ko masaba ce ta tsantsan sunna da kuma salafiya. To ya kamata duk wanda yake son malikiya sai ya guji kar ya yi abin da za a ce ya yi makaruhi ko kuma ya yi bid'a. Allah ya samu dace. Sai mai tambaya ta gaba yake cewa mutum ne mai zagin shugabanni an masa wa'azi amma bai bar zagin ba, kenan. Wannan mai tambayan yi shi Bala daga Darazu. Wannan wanda yake zagin shugabanni ɗayan uku ne, ko dai zama bai sani ba ne, to sai a ci gaba da karantar da shi menene ya dace, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana zagin shugabanni, kuma ya ce iyakanku da shugabanni shine ku yi musu addu'a, ya ce kuma shugabannin da ba su yi daidai ba ma ku yi haƙuri. Ya kamar misali ma hadisin da yake cikin Sahih Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa satakunu ba'di akhara wa umurun tunkirunaha, yace bayana za ku ga yanda ake mulkin kama karya, za ku ga kuma abubuwan da ba kwa so a wurin shugabanni. Sai suka tambaye shi sahabbai suka ce fa mata amuruna ko fa mata amuru man adraka dalika, duk wanda wannan zamanin ya zo ya same shi a cikin mu me kake ba shi umurni? Kaga kamar mu a yanzu kenan ba abin da muke so bane shugabanni dole suke yi, ta yi su kwatanta ta yi kuma su saba a abubuwa da yawa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to adduna alladhi alaikum, ku ku bayar da abin da yake kanku na yin da'a da yin haƙuri. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, sai ku roki Allah kuma naku haƙƙin. Sun cinye kawai ku ce Allah ya baku da kanka tunda su ba za su baku ba. A wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tas'aluna lahumul hidayah, sai ku roki Allah ya shirye su amma ba za ku tsine musu ba ko ku zage su. Duk wanda ya ji shugaba to na farko kamar yadda nace ko dai bai sani bane to sai a karantar da shi me yawa da yawa daga cikin mutane ba su san wannan batun da suna ji ana yi suna jin malamai ma na yi zaka sai su dauka ya halatta ne amma haramun ne a to ko kuma na biyu shine ya zama mutumin ya sani amma kuma wato amma kuma mutumin yana da ba abin nan mutumin yana da abin nan ba ahlus sunna bane don aqida ta ahlus sunna ita ce shugabanni ba a musu haka don mutum ba ahlus sunna bane dan bid'a ne zai iya yin haka al imam al barbahali a cikin sharh al sunna wanda dai daga cikin littafai ne na unda na aqidar ahlus sunna wal jamaa ya ce mana idara aitar rajula yad'u ala sultani fa'lam annahu sahibu hawa yace in kaga mutum yana addu'a akan shugabanni Allah ya tsine musu Allah ya musu kaza yana zagin su to ka san wannan mai son rai ne wa idara aita ar-rajula yad'u lis-sultani fa'lam annahu sahibu sunna in kuma kaji mutum yana ce Allah ya shiri shugabanni Allah ya taimake su Allah ya gyara musu kurakuran su yace to wannan kan ahlus sunna ne to kaga ta yi in ba ahlus sunna bane kaga wannan magana ma zai ce wannan banda shi a ciki to sai abu na uku shine ta yi zama ahlus sunna ne amma kuma mai son rai ne mai bin son rai ne in kaji haka to kai karkai koyi da shi in ka mata bai yi ba shikenan sai ka bar shi ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya saba wa bawa kai ba Allah ya sa mu dace sai abu na tambaya ta gaba ita ce wanda yake tambaya akan waɗanda suke taruwa suna surutu shin ina saka karatun alqur'ani a radio ya halatta bai halatta ba inda zaka sa ka bude ne suna ji saboda cikin inda ake surutu bai kamata a karanta alqur'ani ba kuma bai kamata kai ma ka zo ka sa ba a wurin sai dai in kawai zaka sa ne a kunnin ka kai ka ji ka koma gefe wannan babu laifi don Allah ya ce halin kafirai ne su ne wanda ake surutu wajen karatun qur'ani suke cewa la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun mai tambaya ta gaba yana da tambayoyi har uku ta farko yana cewa menene hukuncin bulaguro a yanzu da duniya take cikin covid-19 ya danganta ga garin da kake ciki in a garin da kake ciki ya halatta an halatta yin tafiya sai kai tafiyan ka babu laifi in kuma kana cikin kasa ko garin da aka hana to wannan sai ka bi abinda doka ta ce in kana cikin wadanda doka ta yarda musu sai kai in baka ciki kuma sai ka hakura da tafiya mai tambaya yana da tambaya ta biyu yana cewa shin sallallahu alaihi wasallam ya sauke alqur'ani a watan ramadan ba sai na gaya maka wannan ba abinda zaka tambaya shine sau nawa ake saukewa to ya halatta ka sauke ko sau nawa ne gurgurdan daman da ka samu ba a yanke maka ba in dai a cikin watan ramadan ne amma abinda yafi shine in zaka iya kowane kwana uku ka sauke kowane kwana uku ka sauke kai sauka goma kenan tambayar sa ta karshe yana cewa mutum yayi ya roki Allah Allah ya karbiransa ranar juma'a ko daren juma'a abinda yafi gyara maka shine ka roki Allah ya baka husnul khatima shine kyakkyawan karshe yafi maka akan ka ci a dauki ranka ranan kaza duk da cewa ya tabbata hadisi cewa mutuwa ranan juma'a shahada ne amma kawai kai addu'a Allah ya baka kyakkyawan karshe Allah shi ya san menene yafi dacewa da kai saboda in kace daren juma'a sai juma'a ne zuwa ka mutu kaga me ba haka kake so ba sai wani mai tambaya yana cewa menene hukuncin wanda yayi ya fada a cikin rafi yayi wanka alhali yana azumi yin ninkaya a cikin azumi ba laifi bane matukar mutum yana da tabbacin ruwa inda ya iya ruwa ruwa ba zai shiga ba ta duk kofofin da ruwa ke iya shiga wannan ba laifi bane wannan ita ce amsar Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ba laifi bane amma mutum ya sha ruwa to wannan azumin sa ya kare sai mai tambaya ta gaba yana cewa idan mutum ya zo inda ake sujada a cikin karatun Qur'ani me ake fada a cikin sujada kuma sannan yin sujadar nan in bai yi ba yayi laifi wannan sujadar sunna ce in mutum bai yi ba bai yi laifi ba saboda ya tabbata daga Umar Allah ya kare yadda gare shi ya ce bai yi sujadar bane saboda ba dole bane amma abinda ake karantawa shi kuma ya zo a cikin sunan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da a ce sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin mai tambaya ta gaba ta ce tana tambaya ne a game da sallar asuba zaman da ake yi bayan sallar asuba har zuwa fitowar rana ana yin azkar shin wannan ya inganta eh ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sunna ce mai kyau kuma mai babban lada in aka yi sallar asuba mutum ya zauna inda ya sallah kar ya tashi a wurin ya ta tasbihi ya ta zikirin Allah har zuwa rana ta fadi ai har zuwa rana ta fito in rana ta fito ta bayyana ya kai lokacin ishraq hantsi ya fara to sai mutum ya tashi nafila raka'a biyu sai ya tashi a wurin to annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin Anas bin Malik cikin Tirmidhi wanda Albani ya hasana wannan hadisi ya ce duk wanda yayi haka za a bashi ladar aikin hajji da umrah tambayar ta biyu ta ce idan mace tana karatu alqur'ani a gida sai aka fara kiran sallah shin za ta tsaya ne ko za ta ci gaba duk wanda tayi yayi amma ta tsaya yafi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul in ka ji ladan sai ka tsaya ka fadi abin da yake fada to amma in mutum bai yi hakan ba ba laifi bane saboda an samu magabata ana kiran sallah kuma suna karatu alqur'ani ko nafila tambaya ta gaba ita ce wanda yake tambaya cewa tana cewa ne ta yi azumi sannan kuma sai ta haihu tana cewa ne azumi ya zo ta samu damar da ai ba ta samu damar yin azumi ba kuma ta zo za ta biya daga baya kuma ba ta samu damar biya ba har wani azumi ya zo ya za ta yi kawai in dai lalura ce ta sa wancan lalura shikenan kawai in kin zo azuminki za ki rama har yanzu shi ake binki ba batun ciyarwa a kanki sai mai tambaya ta gaba yana cewa akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mutum uku an dauke musu alkalami ciki har da mahaukaci sai ke cewa to idan mahaukaci wanda bai da hankali sai yayi ma wani laifi kamar ya buge shi ya za a yi wannan abin da za a yi shine waliyinsa shi zai biya idan mahaukaci yana da kudi sai a dauka daga ciki a biya in bai da shi kuma dan uwansa ko waliyinsa shi zai biya saboda su ya kamata su kula da shi kar su bace ya je ya yi barna wa wasu sannan yana tambayan cewa hukuncin wanda yayi hauka ta dalilin shi ya jawo yayi shaye shaye ne har yayi hauka wannan kan Allah zai kama shi saboda rai din nan ba namu bane aro ne Allah ya bamu amana ce kuma Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka sannan mai tambaya ta gaba yana cewa waɗansu suna daurawa ƴaƴansu aure tun suna shekara 5 sai sun girma sai ayi biki ya halatta eh ya halatta sai mai tambaya ta gaba yana tambayar cewa me hukuncin mutum mai gaba da dan uwansa na jini bai halatta ba yin gaba a musulunci da kowanne dan uwanka musulmi ba ko da ba ga ba ko da ba dangantaka ta jini ballantana wanda akwai dangantaka don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tabaghadu tambayarsa ta biyu ya ce wasu in za su yi sallah suna cewa Allahumma inni nawaitu salati zuhur ibadatan ko menene kaza yayi ne wannan abun bid'a ne in an zo yin sallah ba a yin niyya a furuci mutum ba a cewa nawaitu salati kaza kawai niyya a zuci take kamar yadda mai ahlali ya ce wan niyyatu mahallu halqal kawai mutum ya ce Allahu akbar a cikin zuciyarsa kuma yana tuna ubangijin da zai yi wa sallar sannan yana tuna wace sallah zai yi sai mai tambaya ta gaba to na manta ma da wannan tambayar taka ya ce wata ce take tambaya cewa ita da mijinta ne sai mijinta ya sa mata sharadi ya ce da ita in dai ba dan uwanta na jini ba bai yarda mata ta dauki ta amsa wayar kowa ba sai dai muharraminta idan kuma ta amsa in kuma har wani ne wanda ba muharraminta ba to sai dai in ta tambaye shi izini in kuma tayi haka ta saba to a bakin aurenta to ita kuma an yi hakan an yi rasuwa wani ya kira ta wanda ba shi muharraminta bane kuma ta amsa aka bata labarin mutuwar ita kuma bata gaya wa mijin ba kuma har ya faru da ita a tsakanin nan don haka ya za a yi abinda za a yi shine mu fara gaya wa mijin da dukkan mazaje cewa ku ji tsoron Allah ku daina yin taliqu talaq wannan abun bid'a ne ku rika cewa in kin yi kaza a bakin aurenki wannan abun ba addinin musulunci bane bai koyar da ku haka ba Allah madaukakin sarki ya saka aure matarka akantumuhunna bi amanatillah da amanar Allah ka aure ta kuma da kalmar Allah aka hada ka zo ka rinka alakanta aure da wani abu na wasa kana cewa in tayi kaza aure ya mutu me yasa mutum zai yi wannan ba sai mutum yayi haka ba idan mutum yayi haka yana jama malamai rigima da yawa akan aure ya mutu ko bai mutu ba sannan an zo mutuwa auren ta yaya ake cewa ya mutu ni dai ina kira ga mutane don Allah in kana so ka saki mata kawai fadan da kuhunna kawai ka sake ta karka jingina mata irin wannan sannan kuma in kana so ka riki mata ka rike ta saboda Allah fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarihuhunna bi ma'ruf haka Allah yace ko ku aure ko ku ci gaba da zama da su zama mai kyau ko ku sake su saki mai kyau amma irin wannan abun gaskiya bid'a ne kuma wanda malamai sun hana shi tamam mutum yayi taurin kai yayi ba mutum yayi ta'liqin saki da wani sharadi kuma sharadin wanda zai iya yiwuwa ne to lalle in sharadin ya tabbata to sakin ya tabbata duk da cewa akwai magana mai fadi na malaman fiqh a kansa cewa mutum ya jingina abu da wani aiki na Allah ba nasa ba kamar ace in an yi ruwan sama kin saku ko mutum ya jingina ga wani aiki na mutum yace in kin fita ko in kin shiga kin saku ko mutum ya jingina ga wani abinda haka kawai cikin dabi'a ne mutum ya ce in dai wance ta haifi namiji to kin saku in ta haifi mace kuma kina nan in wani abu duk mutane suna yi kuma wallahi aiki ne na jahilci ya kamata mutane su ji tsoron Allah su yi addini a cikin aure ba kawai su rinka yin addini a masallaci zalla ba to mutum har yayi haka malamai suka ce sakin ya tabbata in dai mutum ya allaka wato saki da wani sharadi in dai sharadin ya cika in mutum ya sa sharadi daya to matar tana yin sharadin in yace in kin fita kin saku to in ta fitan ta saku idan yace mata in kika fita kuma kika je kasuwa kin saku to in ta fita sai bata je kasuwa ba sai ta je gidan su bata saku ba sai in ta cika duka sharadin haka malamai suka ce sannan kuma idan ana rabawa a wurin Sheikhul Islam bin Taymiyyah tsakanin wanda yayi wannan abun domin tahdidi don kar ta fitan da kuma wanda yayi saboda yana nufin saki yace wanda yayi da niyyar yana so yayi sakin ne da gaske to wannan shi matar ta saku amma wanda yayi saboda ya mata barazana ne yace wannan shi kamar yaminu talaq ne da haka in mutum aka saba auren bai mutu ba amma mutum zai kafara saboda yana daidai da rantsuwa ne ala kulli hal wannan magana ma ta Sheikhul Islam malamai da yawa suna gani tunda jumhur basu faɗa ba kawai in mutum ya allaka kawai saki yayi galibi ne al'amarin saki in ya faru irin wannan nakan ce aje kotu ne kuma wannan shine yafi dacewa in dai abu ya rikice miki ko ya rikice wa mijinki ba ku gane ba kawai ku je ku samu alƙali in na ce aje kotu baya nufin ku je ku shigar da ƙara yanda aka saba kuna iya zuwa a samu alƙali a can ba zai iya warware wannan shi ya kamata zai ji naki ya ji naka sannan a tambaye shi me yake nufi kafin a iya warwarewa ba ta wurin fatawa ne kawai ya kamata a yi ba wallahu alam sannan maganar da ta yi cewa mijin ya sa ka'ida cewa ba za ta yi magana da kowa ba sai da muharraminta wannan baya daga cikin sharadin baya daga cikin ikon ko powers inda aka bashi a sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi damar ne kar kowa ya shiga gidansa sai da izininsa haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace kar ta shigar da kowa gidansa sai da izini amma magana yanzu mace ta fita kasuwa sai ka ce sai wanda ka yarda kafin ta yi magana da shi ko in ta je asibiti wannan Allah bai baka wannan damar ba saboda lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata din sun fita suka iya yin sallama wa mutane a tsakanin su manzon Allah yana yin sallama wa mata yana yin sallama wa maza sannan kuma ba a haramta yin magana haka kawai ba abinda Allah ya haramta shine magana da za ta iya kawo ga alfasha wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna kaga nuna ya halatta ai magana da mata amma Allah ce min wara'i hijab ya zama a waje ne yana daga bayan hijabi shine zai yi ba ta abinda zai iya jawo abin nan ba kuma Allah ya ce fala taqba'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad mafhumin sa shine inda za ku yi magana wanda ba abin nan babu gwalan gaso a cikin maganar shi wannan ya halatta don Allah ya ce wa kullu qawlan ma'rufa don haka mata ba a ce wai mijinta ya ce mata sai wanda ya yarda ta yi magana da shi wannan tsananin gaskiya yayi yawa Allah ya kiyaye sannan sai kuma wannan mai tambaya cewa yana tambaya cewa ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu, tambayar sa shine me wannan? Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba, saboda Allah madaukakin sarki ya ce kullu ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah, ba wanda ya san gaibu sai Allah. Tambaya ta gaba ita ce wanda yake cewa wanda a cikin azumi, to kana magana akan jinin al'ada ne, take cewa an yi mata wani aiki ne a mahaifa, sai zama jini ya fara zuba, daga baya kuma al'adar ta mata zo, sai al'adar ta kare kuma jinin ya ci gaba da zuba. Abinda za ki kula da shi shine na al'adar ki kawai, shine wanda jinin da zai hana ki sallah da azumi, amma wancan jinin da yake fita jinin cuta ne, wanda shi ba zai hana ki azumi ba, wallahu a'lam. Mai tambaya ta gaba yana cewa yana da budurwa sai aka mata aure da wani saurayi, shi kuma ubanta mahaifi bai amince da auren ba, to yaya wannan aure da aka yi? Auren bai yi ba mana, auren da duk aka yi wanda uba bai yarda ba, auren bai yi ba, saboda uba shine asalin waliyi na farko da ijma'in malamai, kuma duk wanda ya daura to ya daura banza ne. Abinda kawai yake iya sawa a ce auren da uba zai daura a kwace masa shine ɗayan biyu, idan uban bai da hankali, mahaukaci ko mai takon hankali ko wani dai wanda yake da matsala da shari'a za ta iya sa a kwace masa wannan, to wannan shine za a iya aure ba tare da izinin sa ba. Na biyu shine uban da ya al'adulu, shine uban da ya hana ƴarsa aure da gangan ba tare da yana da dalili ba, ta samu miji ya dace amma uban ya kiyarda bai da wani dalili, to wannan ana iya kwacewa. Amma abin da yafi shine alƙali ne zai yi haka, ba kawai wani zai zo ya kama ya tsaura ba, saboda matsayin da uba yake da shi domin gujewa kar a je a kwakota. Sai wannan mai tambaya yana tambaya cewa menene hukuncin yin brush a azumi, ya halatta yin brush a azumi? Sai wannan yake tambaya cewa ya halatta mutum ya yi rantsuwa yayin kasuwanci? Ya halatta yin rantsuwa generally, amma yawan tashi kuma baka ruhi ne, ba a so mutum ya zama yana da yawan rantsuwa, to koda a ina ne. Amma kuma na wajen kasuwanci mutum don ya rantse akan wani abu na ce muku an yana yawan yi maka ruhi ne, amma in dai ba abinda ya saba bane, wani dalili ne kawai dai ya rantse cewa wallahi wannan abun haka ne na saya, in dai gaskiya ya faɗa babu laifi ko shi mai saya ya rantse. Amma in akan ƙarya ne, mutum ya san ba haka ya saya ba ya rantse, to bari mu tsoratar da kai da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatatul la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyama wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim, yace akwai mutum uku wadanda ranar kiyama Allah ko duban su ba zai yi ba da ganin rahama, sannan Allah ba zai musu magana ba, sannan Allah madaukakin sarki ba zai tsarkake su daga laifukan su ba, kuma suna da azaba mai girma. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi mutum uku, ɗaya daga cikin su shine al-munfiqu sil'atahu bil halif al-kadhib, mutumin da yake saida kayan sa ta hanyar rantsuwa ta ƙarya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutane guda uku, da mai isbali, da mai gori, da wanda yake saida kayan sa ta hanyar rantsuwa ta ƙarya, duk waɗannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma ta wa'idi akan su, Allah ya tsare. Mai tambaya ta gaba yana cewa mutum ne yake aikata barna a rayuwarsa ne yawa sai ya tuba, to shin yaransa dole sai sun yi wannan halin, saboda an ce Allah ba azalumin kowa bane? A'a, ba haka bane. Duk wanda ya yi ya akan kansa ba a ce dole sai ƴaƴansa sun gaje shi ba, ba wanda ya faɗi wannan. Su dai ƴaƴa za su iya nagartar su, shi kuma ubayi yarsa ta karata masa, saboda Allah madaukakin sarki ya ce yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, kuma in ka ce waɗannan yaran Allah zai kama su da laifin babansu, ai kamar wannan ya nuna zalunci ne. Allah kuma baya zalunci, ba yanda za a yi laifin wani ya hau kan wani. Allah ya ce la taziru waziratun wizra ukhra, in sun zo Allah zai kama shi, shi su kuma Allah ya musu nasu, kamar yadda ayoyi da yawa suke nunawa cewa Allah in ya zo kowa zai mata nasa ne, la tusalu amma ajramna wa la nusalu amma ta'malu, ba ka wannan maganar a daina faɗanta, ba haka bane. Sai kuma wannan da yake tambaya cewa mutum da yake sai da kwai sai ya zaɓe manya daga ciki sai ya ƙara musu kuɗi ya sai da su, ko kuma cikin cred sai ya rika zaben waɗansu ya sayar 35 waɗansu 30 inda ya ware ne ya sayar ba laifiya ba kai ne ka gani da kanka ce kana son manya ba a to tun da kana son manya ka yi ka bada babban kudi a kanana kuma su da su da daidai kudin su irin naka na talaka wannan ba laifi bane abinda aka hada shi ana shi ne ka kwaba munana da kuma kana da kuma kyawawa sai ka kore munanan wannan shi ne aka hana amma ya halatta ka ware munanan ka ce wanda yake so ya saya yanzu wanda yake sai da tumatir ya ware mai kyau ya ware bage bage wanda yake so ya zo saya a haka kaga ka san wanda ka saya amma mutum ya kwaba ya zama ba za a gane ba shi ne wanda manzo Allah sai ya ce man gashi fa laysa minna amma ka ware ka ce wannan kwan kaza ne yo dama ba shi ne kasuwancin ba wa kai kare da kudin da zai insha Allah haula gurgudun yawan kudin ka yawan kwandara ka ci sannan wannan yana tambaya cewa ya wajaba ko ni baligi ya aske gashin hammata daga bansa bayan kwana 40 in haka ne har da mata a sunna ne ba a ce wajibi ba amma dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin fitra cewa mutum ya aske wannan waɗannan dukkan su suna daga cikin abin da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar to amma lallai ne Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya nuna kar mutum ya huce haka amma ba za ka ce ya shiga cikin ka ba ire ba don mutum ya huce da haka ba kai dai mutum ya zama kazami kenan yana tambaya menene azalo azalo shine al'adl al'adl shine mutum yayi kokarin kaucewa kar matarsa ta dauki ciki a lokacin saduwa shine lokacin saduwa mutum ya zubar da maniyi a waje bai sawa matar a cikin mahaifarta ba saboda tsoron kar ta haihu wannan kuma ba haramun bane in dai matar ba za ta cutu ba a haka sannan mijin ya nemi izinin ta akai saboda kar ya zama ya cutar da ita hadisin Mu'adh dan Jabal ya ce kunna na'zilu wal qur'anu yanzil tambaya ta gaba ita ce wanda yake cewa idan mutum yana da kudi sai ya bude wata masana'anta ko shago ya dauko wani wanda zai kula da shi amma kuma wanda ya dauko shin ya halatta shi kuma ya rika dan yin dan taimako haka ko ya rika dan bada dan sadaka ko wani abu daga ciki in zaka yi sai zama daga cikin kudin da aka rika baka naka ne sai ka rika yi amma baka yau mutum sadaka ba tare da izinin sa ba baka cikin naka ko kuma in aka rika yi in ka rika cirewa sai ka rika lissafi in aka zo aka biya ka sai ka mayar masa shi mai shagon tunda kai ne kai niyan sadaka shi kuma yana yin nasa in yayi niyya a can a gida kai baka sani ba tambaya ta gaba yana cewa an bashi kwalin taliya ne ya raba in yana rabawa sai mutane suna masa addu'a shin ya kamata ya fada musu cewa ba nasa bane wasu ne ko kuma ya shiru duk wanda kai yayi ya danganta ne idan idan ya zama da cewa kawai an baka ne abu ka raba kana raba ba dole bane sai ka ce wani da wani ne yace a raba sai dai kuma ka bayar kuma an yi addu'a kai ma ka shiga ciki ai amma in ka yi wani abun da zai sa mutane su dauka kai ne har mutane su rinka maka yabo akai to wannan Allah ya hana wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu to wannan mutum sai ya fito fili yace ba fashi bane fa wannan yana tambaya akan shin mutum zai iya sallar tarawih shi kadai a gidansa eh zai iya tambaya ta gaba ita ce wanda yake cewa idan aka idar da sallah sai ga wasu in sun tashi za su ci ko raka'o'in sai ga sun matsa baya kafin su ci gaba shi ya wannan yake ba laifi bane yin motsi a cikin sallah kai gaba ko kai baya ai ba laifi bane amma dai wannan ba wata sunna bace cewa in ka tashi kawai sai ka dan matsa baya sai dai in kana matse sai ka ja don ka samu wuri ko kuma saboda ka samu sutura tunda yanzu in ka tashi ci kowa kai kadai ya zama suturar ka kai za ka nema to wannan ba laifi tambaya ta gaba yana tambaya cewa lokacin da mutum ya farga cewa ya saba wa wasu mutane amma ya yanzu gashi ba su da rai kuma ya zo yana samun koma baya a shi da iyayensa ne yana samun koma baya a rayuwa ya zai sai ta istighfari ya ta yawan tuba ya ta sadaka ya ta aikin alkhairi sannan ya yi ta yin abubuwa na aikin alkhairi yana cewa a kai wa iyayen to insha Allah Allah madaukakin sarki zai yafe masa kuma zai ga canji wannan yana tambaya cewa ya zo lokacin shan ruwa sai ya amfani da agogonsa ya sha ruwa ashe agogon baya seti sai da ya gama kuma sai ya hango rana ya za a yi shikenan ka ci gaba da azumin ka kara wancan wanda ka sha ya zama sadaka bisa ga bayanin da muka yi a wancan tunda ba da gangan kai ba agogon ku kuma sai kai kokari ka gyara don gobe kar a sake ka rubuto mu wannan magana na gaba yana cewa idan mutum ya kai nawa ne idan mutum ya kai bai sabu da matarsa ba za a ce aure ya kare babu shi ba a yanke wa mutum iyakan lokaci ba gurgurdan bukatarsa gurgurdan bukatar matarsa idan ba su da bukata suka yi shekara 10 ba auren su yana nan in kuma suna bukata kullum suka yi sau 10 ba wannan duk wanda suka ga dama ne shari'a bata yanke adadi ba akan wannan sai dai an haramta cutarwa cutarwa ita ce matar tana bukata shi kuma yake ko shi yana bukata matar ta ki wannan duka haramun ne don Allah madaukakin sarki ya ce ba cutarwa kuma babu ba cuta ba cutarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa cikin hadisi tambaya ta gaba ita ce wani ne babansa ko ogansa ya aike shi kuma ya ba shi kudin mota to da zai je kuma sai ya samu wani abokinsa sai ya kai shi kyauta ya halatta shi kudin eh ya halatta matukar dai bukatan da aka aike shi ya je ya gama shi kenan kudi ya zama nasa tambaya ta gaba ita ce yana cewa yana zama a gidan haya shi da iyalansa kuma shi ma yake cikin local government zai iya karban bashin banki ni ba zan ce maka karbi bashin banki ba indai akwai riba a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine mai karban bashin riba to amma ya danganta ga lalurarka wanda yake cikin lalura to lalura tana iya sa abu na haram a rangwanta mata to amma lalurarka asalin lalura ita ce abinda za ta iya jawo matsala ta rai ko matsala ta rayuwa babba don haka wanda zai sayi abinci in bai da shi yana iya cin bashi ko da riba wanda zai yi kiwon lafiya in bai da hanya sai wanda yana iya cin bashi da riba wanda bai da gidan kwana ruwa yana dukan su ko a rana suke ko a cikin wulakanci wanda yana iya cin bashi da riba don rufe asirin iyalansa amma haka kawai kana gidan haya kuma kana dan buga buga ka samu dama inda zaka biya wannan bai kai lalura ba lalura ita ce wanda aka kore shi kuma ya rasa inda zai zauna ko kuma ya zama gidan da yake ciki akwai matsala ta tsaro ko akwai matsala ta lafiya wannan dai shine kowa da ya san menene lalura wanda zai iya bayar da amsa a gaban Allah in ka kai haka sai ka karba in baka kai ba kar ka karba saboda kar Allah ya zai jarrabe ka yamhaqullahu riba wa yulbi sadaqat ita riba in kai da ka karba ba ka cancanta ba baka kai lalura ba to Allah zai iya dan tsana maka kudarka a nan duniya ya zama an cire albarka a ciki wannan kuma mutane da yawa shaida ne akan haka wannan ya tambaya cewa shin zikirorin da ake bayan sallar farilla za a iya jinkirta su zuwa bayan tarawihi a'a a yi su da bayan farilla tunda ba da salatul maktuba aka ce wannan yana tambaya cewa da ne aka haife shi amma kuma ba ta hanyar aure ba an tabbatar da wanda ya cikin zai gaji ubansa a bai da uban ba balle ya gada wancan ba ubansa bane a shari'a wani ne dai kawai zaka babu gado a tsakaninsa sai inda aure tambaya ta gaba ita ce ya halatta a hada shafa'i da wuturi a yi su a raka uku a jere eh ya halatta tambaya ta gaba ita ce ta wanda yake cewa menene hukuncin wanda suke yin sallah a gefen tituna ko a majalisarsu alhali a masallatai suke a kusa da masallatai waɗannan sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda akwai masallaci akan irin waɗannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace na so ma na mai niyyar na yi yunkuri da zan sa a tada sallah wani yayin limanci ni kuma sai in je mu dauki bakin wuta muna kona gidajen waɗanda suke yin sallah a gida din nan don wanda ya sallah a kofar gidansa ai ya yi sallah a gida ne za ka bi halatta ba ku yi haka ku saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin amfanin masallaci shine adinallahu fi buyutin adinallahu an tufa wa yuzkara fiha ismuhu shine a shiga ciki ai sallah amma an kai sallah a gefe mutane suka fara irin wannan za a zo daga baya ma sai a daina ma zuwa masallaci bai halatta ba sai dai inda ba masallaci ya zama bukata to wannan kan ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura tambaya ta gaba ita ce mutum ne yana aikata zunubi sai suka tuba sannan shi kuma sai bai bari ba zaka iya bar masa magana kuna aikatawa tare da shi sai kai ka tuba kamar ta nasiha kai ta kokari har ya bari tunda kai ne babban abokin sa da alƙiyar to kai din ka fi kowa dacewa kamar ta nasiha amma in kaga ba zai yi ba illa an yakuna fasikan fa yajibu hijranu to nan in kaga ba zai bari ba sai ka masa hijira ka daina masa magana. Tambaya ta gaba ita ce shin mace za ta iya amfani da maganin mata na ƙarin ni'ima? Eh za ta iya. Tambaya ta gaba ita ce mace ce ta yi aure akan aure ba tare da sanin mijinta ba, sannan kuma har ta zo ta sake auren wani har suka haihuwa yara guda tara da sabon miji, to duk wannan a sabo yake, sannan kuma sabon mijin nata shi bai sani ba sai daga baya, to shi ne wani yanzu ya za a yi. Wannan babbar magana ce, sai a zo wajen alƙali sai faɗi yanda za a yi. Kaga zumi daga nan ba zan faɗi yanda za a yi ba, amma dai duk wanda ya ɗaura aure akan aure to wannan fa a wurin malamai ya aikata mummunan laifin da za a yi hukunci wa shi wanda ya ɗaura waliyin da ita matar da kuma shi mijin, dukansu akwai hukunci mai tsanani. Mijin da ya yarda aka yi haka akan aure za a masa hukunci na zina ne ma, in ma ya taɓa yin aure jefe shi za a yi, haka ita ma matar jefe ta za a yi, sannan iyayen kuma za a yi musu hukunci mai tsanani. To amma dai wannan abin da kafa ɗan a je a samu alƙali sai shi ya warware me ya kamata a yi. Tambaya ta gaba ita ce kayan lambu ma akwai zakka a kai? Kayan lambu da kuma kayan noman rani da wani ya tambaya a can gaba, dukkansu idan dai sun faɗa cikin abubuwan da ake cirewa zakka to za a cirewa zakka. Ai a cikin lambu ma ana shuka masara, a cikin lambu ma ana shuka alkama, a cikin lambu ana iya shuka abubuwa waɗanda kowa ya yarda cewa ana cire musu zakka. Sauran abubuwan da aka ɗanyi saɓani a kai su ne kamar yanzu tumaturi da ake iya busarwa, ko kuma tattasai ko wani abu da ake iya busarwa daga baya a ajiye shi mimma yuddakar, wanda ake iya ajiyewa kuma har ya ɗauki lokaci bai lalace ba, kuma a iya sa shi a cikin buhuna. To wannan zancen da ya fi rinjaye shi ne akwai zakka a cikinsu. Don haka wannan shi ne kuma mazhabar da yawa daga cikin malamai waɗanda suke dogara da faɗin Allah maɗaukakin sarki, an ce ku mimma min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard, duk abin da muka fitar muku a bayan ƙasa, sai suka ce ba exception, kowane iri ya shiga, amma bisa ga abin da sunna ta nuna. Abin da sunna ta nuna shi ne ya zama abin da ake iya ajiyewa ne, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa fi ma duna khamsati awsukin sadaqa, to alwasku kuma shi ne abin da ake iya ajiye abincin da baya lalacewa a ciki, sannan kuma ya zama abin da ake iya ɗurawa a buhu ne, banda wanda ba a iya sa shi a buhuna, kawai ajiyewa ake yi. To suka ce duk abin da ya cika wannan to za a cire masa zakka. Wanda dai ya san manomi ne ko wane ne ya nemi ƙarin bayani a wurin malamai mafi kusa da shi su masa bayani sosai, saboda kar ya kuskure don ya gane akwai haƙƙin Allah a ciki ko kuma babu. Sannan wannan yana tambaya cewa a ja hankalin iyaye malam, saboda akwai waɗanda ba sa tashi auren ƴaƴansu sai gam da azumin Ramadana, kuma ana samun matsala. Wallahi ka faɗi gaskiya, ana samun matsala kullum ma haka muke fama. Ko jiya ma wani sai da ya turo mun ya ji ya kwafsa a cikin azumin nan, kuma ya ji ya ɓarota, ni kuma na danna masa kafara. Wallahi saboda duk wanda ya yi haka lallai dole ne in danna masa kafara. Kuma duk malami ma da ka tambaya shi ma abin da zai maka kenan, ba wani tausayin cewa kai sabon aure ne sabon shiga ne, ai baka sani ba ne, ai da kuskure ne, ba a kuskure a wannan. Mutum ya maida hankali, shi yasa gaskiya ya fi dacewa kuma ya fi ma dacewa da sunna shi ne a sa aure a watan Shawwal, saboda lokacin bikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nana Aisha a watan Shawwal ne bayan azumi, kowa riga ya huta, yanzu an riga an nutsu sai a zo a yi aure. Amma al'adar mu tana ganin ne za ta zo ta miƙa ruwa a buta ta samu ladan azumi, don ana so ta samu wannan ladan azumin za ta iya samun na baƙi ai ko da a Shawwal aka yi. Amma kuma kar a zo garin neman lada na ruwa a buta kuma ya zama ba ruwan butan bane aka samu, Allah ya kiyaye. Sannan sai mai tambaya ta gaba yana cewa menene hukuncin macen da take yin jini kwana shida sai kuma daga baya ya zo sai ya dawo kwana hudu, ba shi kenan ba kin samu ragi kenan, kuma ya halatta a maka ragi, don haka daga kwana hudu nan in ya dauke shi kenan kin gama, ba za ki ce dole sai an kai kwana shidan ba. Sai wannan yana tambaya cewa ka in mutum yana cikin ruku'u a yana cikin sujada sai ya manta amma duk yana ce subhana rabbiyal a'la sai ya ce subhana rabbiyal azim ya hukuncinsa hukuncinsa shine zai yi sujada ta rafkanwa wato sujadar ba'adi saboda mutum ya canza domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa amma ruku' fa azdu fihi rabba a cikin ruku'u ayi subhana rabbiyal azim to kaga kai kuma sai ka canza sai kai a'la wannan zai sujada wannan ita ce fatawar masabar hanabila duk da cewa a masabar malikiya ba haka bane amma zancen da firin jari shine wannan da na faɗa na hanabila din saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ta gaba ita ce ta wanda yace a cikin amsar da ka bayar a baya ka bayar da halarcin karbar abin mai nema ta haramtaciyar hanya ka manta baka toge ba da maharul baji da tamanul kalbi da sauransu wannan tambayan ta mun dadi ku sani ya ɗan uwa maganar da nayi tunda yawanci ina bada amsa da sauri ne tunda tambayoyin sun yi yawa wata magana tana bukatar ƙarin bayani wata kuma kawai ne wa za a iya gane ta haka dai za ku yi hakuri kuna ji saboda dai da yawa ne su samu dama su ji cewa su ma an dan amsa ta su wannan tambayar da aka yi mun ka sani cewa idan mutum yana ta'amuli da haram na farko duka mu mun yi ittifaki cewa ta'amuli da haram da kudin haram haramun sannan kuma duk wanda ya ci kudin haram Allah madaukakin sarki zai kama shi kuma dole ne sai ya biya tun a nan duniya ya biya wanda ya karba sannan kuma ya tuba zuwa ga Allah to amma dangane da wani daban kamar matarsa ko ɗayansa ko makwabcinsa ko wanda zai masa leburanci ko wanda zai dauki kyauta ya bashi a matsayin yaron sa a siyasa ko makamancin haka shi su ma duka ya haramta musu shine wanda nake bai haramta musu ba kuma har yanzu akai nake bari ka ji bayani kudin haram ya kasu kashi biyu akwai haramul ayn akwai haramul kasb haramul ayn shine shi kansa kudin shine haram kamar kudin da yanzu wani yayi fashi ya sace ya kwaci na wani ko keke aka sato ko babur aka sato na haram kai a baka wannan haramun ne kaga shi abun haramun ne dole a mayar wa mai shi wannan shine haramul ayn shi kansa abun na wani ne kaga ba mallakin sa bane wani ya ji ya sato wani abu na gwamnati gashi kana gani da lamban gwamnati ko alama ta tabbata ba naka bane ya baka wannan ba za ka karba ba saboda haramul ayn amma haramul kasb shine hanyar sana'ar sa ce ta haram amma abun shi wannan abun da ya riga ya karbo ba wai shine abun haram ba ya dai bi ta hanyar haram ne ya samu yana neman kuɗi ta hanyar haram yana shigar da haram a cikin sana'arsa yana cin riba karuwace take karuwanci ana biyanta yana sai da kare kamar yadda kace ai ba karen bane shine kuɗin yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kuɗin kare ya hana maharul baji ai ya haramta wa su masu sai da karen ne ya haramta wa karuwance kada ta yi sana'ar karuwanci saboda kuɗin da take karba haramun ne amma wannan haram din ya tsaya a kanta ne ta riga ta karbi kuɗin haram dinta ta tara kuɗinta ta hanyar wato abin nan karuwanci ko ya tara kuɗi ta hanyar sai da kare ko giya ko wani abu shi wannan kuɗin da ya riga ya taru ai ba shine giyar ba shine karuwancin ba kuma ba shine karen ba shine kuma aladan ba makocinsu sai suka bashi wani abu wannan shi bara ka ce mishi shi haramun bane ci su din da yanzu haramun ne a hannunsu tunda ta hanyar haram suka nemo amma kuɗi ya riga ya tsarkaka tunda ya fita daga hannun mai shi in yaje hannunka ya je mai tsarki mace ce mijinta yana cin riba sai ka ce haram take ci a cikin gidan mijinta shine da yake cin haram amma ita kan ta ce halal din ta hani amari'a miji ne yake sato kuɗin gwamnati sai ya zo ya ba mutane makota ya ba su waye ku karɓi abin ku ku ci shine haram din ta tsaya a kanta ina fata an fahimci wannan amma kuɗin da kana gani yanzu aka kwace na wani ko na gwamnati ya ɗebo yanzu na haram sai baka kaga wannan haramul ayn ne amma ya kwaba kuɗin sa har da na haram din da ya sato a gwamnati wanda ba wannan kuɗin shine ayn din sa ba to wannan kan ya halatta ga wani daban wanda ba shi ba menene dalili shine hadisi saboda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karbar kyauta a wurin wanda kuɗin su na haram ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin hadisi wanda yake ingantacce ta kowace fuska cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi kyautar mata bayahudiya a Khaybar wanda ta kawo masa abinci kuma ya karba ya ci akwai wanda yake yahudawa cin haram ne
Allah ya ce fa bidilmin min alladhina hadu kuma Allah ya ce wa aklihim riba wa qadmuhu anhu kaka suna yin abuwa na haram suna cin haram suna cin riba amma annabi sallallahu alaihi wasallam din sun bashi kyauta yana karba ahlul kitabi duk da cewa haramun ne sana'ar da suke yi kaka wannan haramun din ya tsaya a kansu ne dalili na gaba shine Abdullah ibn Mas'ud an tambaye shi cewa ina da makoci yana ta'amuli da riba amma mun kuma sai ya bamu abinci na kyauta ko ya kira mu ci abinci tare da shi shin ya halatta sai Abdullahi dan Abbas ai dan Mas'ud Allah ya kare yarda a gare shi sai yake cewa yace almuhannaku lakum walwijru alayhi yace ku ci abinku wannan abin da aka ba ku naku ne shi kuma laifi yana kansa zaka ka fahimci bambanci tsakanin wadanda aka hana su su je su yi aiki na haram da kuma wanda da suka zo suka samu kudin shi kuma suka bashi abin ya tsaya daga kansu ne to wadannan tambayoyi da yanzu suka samu a nan ne zamu tsaya godon Allah sai mu kuma sai mu dora da wadanda suka sabuka hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.